أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 15 ga watan Zulhijja, hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda ya daidai da 14 ga watan Julai shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatun mu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin. Muna cikin babul yaqini wa tawakkul, babin da yake magana akan yaqini da kuma tawakkali. Muna cikin hadisi na 8 a wannan babi, hadisin da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya rawaito shi lokacin da ya kasance tare da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun shiga cikin kogo Garu Saurin, bayan sun fito da garin Makka. Kafiran Makka sun matsa, Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita ya hijira ya koma garin Madina. To a hanya sai aka tsaya a Garu Saurin, a cikin wannan kogo, sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ya fara shiga cikin wannan kogo. Da ya shiga ya zama dukkan wasu duwatsu da suke cikin wannan kogo, wato wasu ramuka da suke ciki gaba daya, yayi kokari ya saka rigarsa ya tottoshe su. Sauran rami guda ɗaya ne ya bari wanda bai toshe ba, sai ya toshe wannan ramin da sawunsa. Da ya toshe wannan rami da sawunsa suka shiga, sai ya ce ya Rasulullah ka shigo. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin wannan kogo, sannan sai ya kwanta a gancin ya sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, sai bacci ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam a gancin ya sayyidina Abubakar Siddiq. Kuma ya kasance wannan ramin da ya toshe ashe maciji ne a ciki, shi ma yana so ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya ta saran sawun sayyidina Abubakar Siddiq. To amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance a gancin ya sa, ba zai iya motsawa ba, bai motsa wannan sawun nasa ba, har sai da gumi ya karyo masa shi sayyidina Abubakar Siddiq kenan. Ya taba jikin Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya farka, yake tambayan sa me yake faruwa, yake fada masa cewa gashi a maciji ne yake saran sa. To shikenan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya daga wannan sawun nasa, ya daga. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa jikin wannan sawun nasa, shikenan ya warke a wannan lokacin. Wanda wasu malaman sun kawo cewa shi ma macijin yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah na kasance na dade a cikin wannan kogo, ina jira cewar zaka zo, kuma ka zo wani ya tare ya hana ni ganin ka, saboda haka ya zama miki ina dole na sare shi. To a cikin wannan kogo na Garu Saurin, kafiran Makka sun zo har bakin wannan kogo, kuma sun zo su da waniyar su samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar Siddiq. To shi a wannan hadisin sayyidina Abubakar yake ga mana cewa da ɗayan su zai duba sawunsa, zai duba digadigansa, da zai ga mu, da zai sunkuya haka da yace bari ya leka ya gani, to zai ga mu, muna cikin wannan gogo. To sai ya zama sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai ya tsorita sosai, saboda ga kafiran sun zo har bakin kogon, da ɗayan su zai sunkuya ya duba kafafuwansa dai zai kalle su. Sai ya ce ya Rasulullah, da ɗayan su zai sunkuya ba zai gambo ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa ma zannuka ya Abubakar bismillahi Allahu salisuhuma, me zatonka ga mutanen da su su biyu ne amma Allah ne na ukun su to shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar masa da hankali ya gwada masa cewa ba abinda zai same su Allah yana tare da su inna Allaha ma'ana Allah yana tare da mu saboda haka babu abinda zai same mu to shikenan kuma wannan haka ya kasance kafiran nan sun gama tsayawa a bakin wannan kogo basu iya ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki ba balle sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to saboda haka wannan girma ne da Allah kuma ya ba wa sayyidina Abubakar Siddiq da Allah yake ga muna cikin alqur'ani cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idza karajahu alladhina kafaru saniyasnaini idza wa fil ghari idza qul li sahibihi la tahzanin Allahu ma'ana Allah yake fada mana cewa idan ba ku taimake Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to Allah ya taimake shi lokacin da suka shiga cikin kogo shi da abokinsa shine sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu lokacin da suke cikin wannan kogo lokacin da yake gaya wa abokin nasa cewa karka ji tsoro karka bakin ciki Allah yana tare da mu to saboda haka sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya kasance ya yi tarayya da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun ranar da aka aika Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake tare da shi har izuwa yanzu da muke magana yana daki suna daki ɗaya tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan daki to saboda haka babu wani mutum a cikin halittu dai wanda Allah ya yi bayan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin sabansa kamar sayyidina Abubakar Siddiq saboda ya yi tarayya da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin komai nasa shi yasa sayyidina Hassan bin Sabit radiyallahu anhu yake waƙe sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yake cewa idza tazakkarta shadwan min aqi sikatin fazkura akaka Abubakar bima fa'ala yace idan zaka tuna abun da zai burge kai baka sha'awa a cikin sabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yace to ka tuna wanda ya zama abokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na gaskiya wanda ya gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin komai shine fazkura akaka Abubakar bima fa'ala ka tuna dan uwanka sayyidina Abubakar na abin da ya aikata khairul bariyati atqaha wa afdalaha ba'da an-nabi wa aulaha bima hamala yace a cikin talikai gaba da Allah ya halitta bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mutum mai tsoron Allah wanda ya mika lamarinsa wa Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace wa taliyan saniyal mahmudu mashhaduhu wa awwalun nas minhum saddaqu rusula yace shi shine na biyu kuma shine mutum na farko a cikin mutane wanda ya gaskata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance komai nasa ya mika wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa da duk abin da zai same shi malamai suka ce wannan dabin mana macijin nan da ya cije shi shine ya tashi gashin rayuwarsa ya zama ajalinsa ya bada rayuwarsa akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to abin da ya kawo mu nan dai shine lokacin da suka shiga cikin wannan kogo da ya tsorita sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa me kake zato akan mutanen da Allah ne ya zama na ukun shi kaga a wannan lokaci ba ji tsoro ba an mika lamari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala attafa an ummul mu'minina ummu salmata wa ismuha hind bintu abi umayyata huzaifah al-makhzumiyya radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza karaja min baitihi qala bismillahi tawakkaltu ala allah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw jahala alayya hadithun sahihun rawahu abu dauda wa tirmidhi wa ghayruhuma bi asanidin sahiha qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun wa hadha lafzu abi dauda atasihu hadithi na tara a cikin wannan babi da yake magana akan yaqini da tawakkali an ummul mu'minina an samu shi daga uwar mu'minai ummu salmata ummu salma wasmuha sunanta hindu ne bintu abi umayya yar abi umayya shine huzaifa al-makhzumiyya wanda ta kasance wato yar kabilan banu makhzum radiyallahu anha Allah ya dade ita annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama tace annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance idza karaja min baitihi idan zai fita a cikin gidansa kala yana cewa bismillahi da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka an azilla da na bata au uzalla ko a batar da ni au azilla da na kaskanta au uzalla ko a kaskantar da ni au azlima da nayi zalunci au uzlama ko kuma a zalunce ni au ajhala da nayi jahilci au yujhala alayya ko kuma ai jahilci a kaina hadisun sahihun wannan hadisi ne mai inganci rawahu abu dauda ya rawaito shi wa tirmizi wa ghayruhuma da wani su bi asanidin sahiha da dangane mai inganci qala tirmizi imamu tirmizi ya ce hadisun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau mai inganci wa hadha lafzu abi dauda amma wannan lafazin na abu dauda ne wannan hadisin an samu shi daga sayyidina ummu salma ummul mu'minin matar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda ta kasance ita wannan mata tana da mijinta abu salma to shi wannan miji nata bayan ya rasu sai take cewa to ita kan ai ita da aure so rabu dan ba za ta samu miji irin abu salma ba za ta samu irin wannan mijin ba saboda haka kuma gashi ya rasu ya batta da yaya tace ya za ta yi to annabi sallallahu alaihi wasallama da aka gaya masa sai ya gaya mata cewa tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da ya same mutum na musiba to yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wannan addu'a duk da dai tayi addu'an ne amma tana ganin kaman Allah ba zai canja mata da mafiyin mijinta da ta rasa dinnan ba to tana zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika mata cewa zai aure ta shikenan sai tace a ni fa gaskiya ina da wasu matsaloli na ɗaya tukunna gashi mijina ya rasu ya bani da yara ya zan yi da waɗannan yaran sannan kuma bayan nan ni ina da kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yara ai gaba ɗayan su duka ƴaƴanki ƴaƴana ne saboda ka dukkan Allah ne tabaraka wataala saboda ka ba matsala akan yara sannan kuma kishin da kike da shi zan roƙa miki Allah ya yi miki wannan kishin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta samu mijin da yafi ma wato Abu Salma kenan to bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta rawaito hadisi guda 378 daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin su muka samu wannan hadisin ta zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama har annabi sallallahu alaihi wasallama yi wafati sannan bayan nan kuma ta dibi shekaru ta yi shekara kusan 90 a duniya ita sayyidina ummu salma an ce ma a wata ruwaya ita ce karshe a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen rasuwa daga ita suka kare to radiyallahu anha Allah ya dade ita tace mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai fita a gidansa ga addu'ar da yake yi yana cewa bismillah tawakkaltu ala Allah اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي تجعني صلى الله عليه وسلم ينا كرن تونا الدعاء لوكا تشند زي فتا أجرانسا تو مهل شاهد من ديكا معنى شيني أبن ده حديث يكي فلات شوى بسم الله توكلت على الله cewar bayan yayi bismillah zai ce na dogara da Allah to ana nema mutum idan gari ya waye zai fita a cikin gidansa yayi addu'ar da zai yi nan na bismillah tawakkaltu ala Allah ya miƙa lamarinsa gaba ɗaya wa Allah tabaraka wataala lokacin da zai fita ya bar wannan gidan nasa saboda haka cikin neman sa cikin abun da zai samu da abun da zai haɗu da shi a cikin fitan da zai yi daga gidansa nan idan yayi addu'a to Allah zai hada shi da alkhairi a cikin wannan rana har ya je ya gama duk abin da zai yi ya dawo gidansa ba kawai mutum ya tashi ya fita bai yi addu'a ba bai yi komai bai fita a cikin gidan ba a son haka ana so inda hali mutum ya karanta irin wannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da zai fita a gidansa addu'a ita ce bismillah kafi zaka fita kenan da sunan Allah tabaraka wataala tawakkaltu ala Allah ka dogara da Allah tabaraka wa ta'ala cikin nema cikin abun da zaka samu ka dogara da Allah saboda haka in ka miƙa lamarin ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya taimake ka lokacin da ka bita nema din nan sannan cikin addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika an adilla ya Allah ina neman tsarin ka kar na bata wato na zame da barkan hanyar ka a cikin fita da zan yi daga cikin wannan gida nawa Allah ka dora ni akan hanya mu daidaiciya har na dawo cikin wannan gida ba tare da na bata ba au udalla ko kuma wani ya batar da ni saboda haka Allah ina roƙonka ka daidaitar da ni akan hanya mu daidaiciya kan na kauce wani ya batar da ni ko wani ko na batar da wani sannan au azilla ya Allah kan na zame na barkan hanyar addinin nan na musulunci na barkan hanyar abun da ya dace na je na cuci wani ko na zalunci wani ya Allah kar haka ya same ni ya Allah ina roƙonka ko kuma ni na batar da wani kar na bata kan na batar da wani Allah ka tsare ni akan hanya mai daidaiciya shi mutum kullum ko sallah yake abun da yake bada kenan ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni hanya mai daidaiciya to saboda haka cikin wannan addu'a kana roƙon Allah kar ka bata kar ka batar da wani sannan kar ka zame kar ka zamar da wani kuma kana roƙon Allah kar ka zalunci wani au azlima au uzlama ya Allah ina roƙonka kar nayi zalunci kar kuma wani ya zalunce ni kaga wannan addu'o'i kana yi ne duk Allah ya kare ka sannan au ajhala ya Allah ina roƙonka kar nayi jahilci ma wani kar wani kuma ya min jahilci to wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da zai fita ya bar gidansa saboda haka yana da kyau mutum ya dage ya iya in baka yi da larabci ba ma ko da Hausa ne zaka yi shi Allah yana jin kowane yare da zaka yi ba sai yi larabci zaka yi ba ka karanta ko da Hausa ne in baka rike da larabci ba da sunan Allah na dogara da Allah Allah ina neman tsarinka da na bata ko na batar ko na zame ko azamar da ni ko ne zalunci ko amun zalunci ko ne jahilci ko amun jahilci shikenan sai ka fita to saboda haka kaga wannan a ciki ana nuna maka dogara da Allah tabaraka wataala tunda garinka ya waye to ka dogara da Allah tun daga hanyar fita har zuwa inda zaka je العاشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول له هديت وقفيت ووقيت وتناهى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم فقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان للشياطين لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي العاشر حديثنا قوما أتكلم من بابنا يكيني توكلي أن أنس رضي الله عنه لقد سيدنا أنس الله تعالى مسجد قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السيادة من شاء الله ثبت على قريش ياتي man kala wanda yace yani yana nufi idza karaja min baitihi idan zai fita gidansa sai yace bismillahi tawakkaltu ala allah na fara da sunan allah na dogara da allah wala haula babu wani wato dabara wala quwwata babu wani karfi illa billah sai dai allah tabaraka wa taala yuqalu lahu za a ce masa hudita lalle ka shiryu wa kufita lalle ka sawa kanka iyaka wa wukita sannan ka kare kanka wa tanaha anhu shaytan sannan shaydan zai nisa da shi rawahu abu dauda ne rawaito wannan hadisi wa tirmizi da imamu tirmizi wa nasa'i da imamu nasa'i wa ghairihim da wasu su wa qala tirmizi imamu tirmizi yace hadisun hasanun hadisi ne mai kyau zada abu dauda ya kara da cewa fa yaqulu sai a ce yani ash-shaytan yana nufin shaydan zai ce li shaytanin akar zai ga wani shaydanin na daban kaifa laka bi rajulin yaya zaka yi da mutumin da kad hudiya hakika ya shiryu wa kufiya kuma an isar masa wauqiya sannan an kare shi a wannan hadisin na sayyidina Anas radiyallahu anhu yana gaya mana dai kamar hadisin da ya gabata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai fita gidansa kaga an ba da wata addu'a da zu yanzu ma ga wata yace bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah lokacin da zai fita gidansa idan yayi wannan addu'a to shikenan Allah zai shiryar da shi Allah zai kiyaye shi Allah zai kare shi lokacin da zai fita cikin gidansa idan ya karanta wannan addu'a sannan kuma shedan zai yi nesa da shi shedan ma ba zai kuzo kusa da shi ba ita wannan addu'a da mutum ya karanta cewa ya dogara da Allah sannan wala haula ya san cewa babu dabara ba dabaran ka bane da iyawarka zai hana ka yin sabon Allah ba sai da kiyayewan Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya ga dama ya kiyaye ka sannan wala quwwata babu wani karfi da kake da shi da zai jawo saboda wannan karfin naka ya sa ka yi ibada sai din Allah ya ga dama saboda ka bakka da wani dabara bakka da wani karfi a cikin nema in nema ka fice yi duk abinda zaka samu bakka da wata dabara bakka da wani karfi sai abinda Allah ya yi saboda ka kami kalmarin ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to idan ka karanta wannan addu'a kace bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to za a shiryar da kai sannan za a kare ka za a kiyaye ka sannan shedan zai yi nesa da kai shedan zai yi nesa da kai sannan a cikin ruwayan Abu Dawud yake cewa shedan zai fice lokacin da kai wannan addu'a zai ga wani shedani yace masa ya zaka yi da wannan mutumin bayan ya riga yayi wannan addu'an ya zaka yi da shi saboda idan gari ya waye shi shedan da shi da jama'a su shedanu kowa ana raba masa aikin sa ne da zai je na wannan rana kowa za ta je yayi kokarin sa ya ga ya batar da wani a cikin mutane to saboda haka kowane shedani zai fitar da niyyar ya je yayi wani aikin da zai zo ya ga ogan su kenan shi babban shedani kenan yace shi ga irin abin da ya aikata wannan ma yace yayi abu iri kaza wannan ma yace yayi abu iri kaza wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa dukkan ayyukan da shedan zai saka shedanu su yi idan gari ya waye babu wanda shedan yake jinjina masa kamar mutumin da ya sa aka yi saki ya ziga miji ya ziga mata suka bata har saki ya faru to shi wannan shine ake bashi shedan yake bashi wani sakamako na musamman cewa yayi babban aiki kenan to saboda haka iyalinka dole kai hakuri ka zauna da ita kar shedan yazo ya bata sha'anin sai kai hakuri a cikin haka sannan yin addu'a nan zai kiyaye ka idan kai addu'a shedan zai ga wa shedanin da ya aika mutumin nan da ya fadi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ya zaka yi da shi ai duk yanda zaka yi da shi ba zaka iya masa komai ba saboda ya riga ya kare kansa an riga an shiryar da shi an riga an kiyaye shi ba yadda za a yi duk abin da kayo ba zai same shi ba to saboda haka idan gari ya waye ana son mutum ya karanta wannan addu'a kafin ya fita cikin gidansa wa Anas radiyallahu anhu qala كان أخواني على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يهترف فشكى المهترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يهترف يكتصب ويتسبب وعن أنس رضي الله عنه daga sayyidina Anas Allah kara masa yadda kala yace kana akwan ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu yan uwa guda biyu a zamanin annabi tsiya na mutsi Allah sabbata gare shi wa kana ahaduhuma yati nabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan su yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu ɗayan su kuma yana tafiya ya je yi sana'a fashakal mutarifu akahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai mai yin sana'an nan ya koka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan dan uwansa faqala
hatta ne sallallahu alaihi wasallam yace masa la'allaka turzaqu bihi watakil ana azurta ka nema saboda shi rawahu tirmizi imamu tirmizi ne ya rawaito wannan hadisi bi isnadin sahihin da dangane mai kyau ala sharri muslim akan sharadin imamu muslim ya hatarifu abinda ake nufi da ya hatarifu yaktasibu yana nema wa yatasabbabu sannan yana bin sabuba na nema din wannan hadisi shi ma an samu shi daga sayyidina Anas bin radiyallahu anhu Allah kara masa yadda yace wasu mutane guda biyu ɗan uwan juna ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ɗayan su idan gari ya waye shi zai tafi wajen Annabi ne sallallahu alaihi wasallama a can zai je ya zauna ɗayan kuma zai fita ya je ya nema musu abin da za su ci yana sana'a kenan to saboda haka sun raba kenan wannan ga abin da yake yi shi zai tafi fadan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya zauna ya diba musu abin da za a samu na ilmomi shi kuma wannan zai fita ya je ya nemi ya nema musu abin da za su rayu da shi to zabani sallallahu alaihi wasallama yawanci haka suke yi ya kasance idan mutum ba zai zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba to zai dauko wani ya kawo ya ce to ka zo ka zauna duk abin da za a yi ka rike mana ni kuma zan fita zan je na nema mana abin da za mu ci saboda haka raba suke to shi wannan sai ya kasance ya gaji da wannan yanayin da ake ciki kullun dan uwansa yana zaune shi kuma yana fita yana nema sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai zuwa sana'an nan kenan sai ke cewa ya rasulullahi wannan dan uwan nawa fa shi kullun yana zaune amma ni ne mai fita na je na nema mana abin da za mu ci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa la'allaka turzaqu bihi watakil kai ma ana azurta ka ne saboda shi saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama bai bashi kofa ba nan wajen sai ya gwada masa cewar nema da kake ka fita ka nema muku abin da za ku ci watakila saboda wannan mutumin nema Allah yake baka wannan arzikin da kake samu to saboda haka anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gwada mana cewa idan ka fita nema ka dogara da Allah taimakon da kake yi a wani watakila wannan taimakon da kake yin saboda shi ne ma Allah yake baka saboda taimakawa da kake a wani wanda kana ganin abun kaman ba komai bane to dan wannan din ne ma Allah yake baka to saboda haka kuma anan ba wai ana gode cewar mutun ya kwanta ba zai nema bane a ba haka bane ba shi ma zai fita ya nema sannan ya gane cewa mai bayarwa da Allah ne tabaraka wataala ba wani ba sannan kar ya rena abin da yake yi wa wani watakila akwai wanda kake bashi abinci a gidanka watakila akwai wani gajiyayye da kake taimakon sa to dan wannan ne ma Allah yake baka gaidi dan shi din ne Allah yake baka saboda haka kar ka gajiya kar ka ce ya za a yi shi wannan kullun yana zaune sai ni ne zan ta nema na zo na kawo mana amma shi ba zai yi wani katar ba kuma zai iya yin Allah bai bashi ba sai kai din Allah ya baka kuma Allah ya azurta ka ne saboda shi to saboda haka wannan hadisin yana karantar da mu cewa idan kai kana taimakon wani kar ka gajiya ka ci gaba da taimakon sa watakila arzikin da Allah yake baka ma saboda shi ne Allah yake baka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sun mistahu suka yi abin da suka yi na maganar da suka shiga na sayyidina Aisha sai sayyidina Abubakar yace shi zai daina ciyar da su ma tunda sun shiga cikin hadisul ifki sai alqur'ani yake cewa wala ya tilul fadl minkum wasati an yutul qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim cewa kar masu wadata a cikin ku su ce ba za su ciyar da wato marasa shi masu kaskanci a cikin ku ba ko mutum ba shi da shi a bashi ayi kokari a bashi kar idan ya maka mummunan abu ko ya maka abin da baka jin dadi da kana taimakon sa yanzu ka ce ka daina dan ba dan shi kake ba idan Allah kake saboda ka idan Allah kake yi Allah zai taimake ka a cikin taimakon da kake yi babul istiqamati wannan babin da zamu shiga zai magana akan istiqama shine mutun ya dogara da Allah tabaraka wataala ya tsaya cikin abin da yake aikatawa na ibada da yake yi yayi dan Allah tabaraka wataala sannan ya dawo ma a ciki yayi ta aikatawa ba tare da ya gajiya ba to bayan mutun ya samu imani ana neman a samu istiqama a wajen sa daidaito a cikin aikin da yake yi ba tare da ya nuna gajiyawarsa ba kuma yana yin abun bai daina ba shi musulunci abun da yake nema a wajen ka shine idan ka yarda da Allah ka yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkan ayyukan ibada da zaka yi ana so ka samu dawwama a ciki ka samu daidaito a ciki ba tare da kana yi kana fasawa ba idan kana yi kana fasawa to ba samu istiqama ba kenan a wajen ka قال الله تعالى فاستقم كما أمرت فقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون kaman da yadda ya saba mana idan zai bude babi ko wanda babi ne yana fara shine da ayoyin alqur'ani to yake ga mana cewa alqur'ani yana fara mana cewa Allah tabaraka taala ya ce fastaqim kama umirta ana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka daidaita kamar yadda Allah ya umurce ka wato abubuwan da ka zo da su na musuluncin nan ka tsaya a kan su kada ka kauce kada ka fasa akwai wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa shayyabatni hudun wa aqwatuha cewa suratu hudin ta sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi furfura da wasu surori kwatankwacinta to wani mutum a cikin sabani sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kace suratu hudun ta ja maka furfura saboda kissan da yake ciki na annabawa ne da maganar tashin alkiyama da sauran su zaka a cikin wannan sura ya jawo maka haka ko kuma meye dalili sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya jawo mini furfura a cikin wannan sura shine fastaqim kama umirta ka tsaya daidai kamar yadda aka umurce ka to kaga wannan shine mai abu mafi wahala kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine abin da ya ja mun furfura ma tukunna aka ga furfura a jikina cewar ka tsaya yadda aka umurce ka kar ka kauce Allah tabaraka wa ta'ala ya baka umurni na salloli guda biyar da zaka yi to ka tsaya daidai a cikin waɗannan salloli yadda aka umurce ka ka kawo su yadda ake neman su azumin watan ramadana ka kawo shi yadda ake nema zakka idan Allah ya baka dukiyar fidda zakka ka kawo idan Allah ya baka damar zuwa aikin haji ka zo da shi kalimatu shahada da kai ka tsaya daidai cikin abin da ka faɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullah istiqama shi ake nema shi yasa ayan gaba take ga mana cewa innal ladina qalu rabbunallahu summa istaqamu lalle Allah tabaraka wataala yake cewa innal ladina qalu rabbunallahu wanda suka ce Allah shine ubangijin su sun mastaqamu sannan suka daidaita suka tsaya cikin abun da suka faɗa din nan ba su ce Allah ubangijin su sun dawo sun ga wasu a matsayin ubangi wato ubangiji ba sun tsaya cikin abun da suka faɗa ka ce la ilaha illallah ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah da baki amma zuciyarka bata yadda ba idan abu ya same ka ba za ka yadda daga Allah ba ne za ka ɗora shi wa mutane to saboda haka kaga kalimatu shahadar da kai akwai saura kenan a ciki idan Allah ya kuma ka jarrabawa ba za ka karba ba sai ka ce mutane ne komai na rayuwarka ka amince da sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka ce rabbunallahu ka ce ubangiji ka shine Allah kaga ka saba abinda ka faɗa kenan a anan cikin tauhidin ka ka yadda da la ilaha illallah din da ka faɗa babu abu da da gaskiya sai Allah to ba mai yin komai da kai sai Allah tabaraka wataala haka ka dauka haka yake a zuciyarka haka yake a ayyukanka haka yake a dukkan motsinka haka kake aikatawa sannan sumastaqamu sannan ka tsaya daidai cikin wannan umurni da Allah ya bayar duk abin da Allah ya bada umurni akai kana yi salloli azumi zakka aikin haji sannan abin da Allah ya haramta ka haru abin da Allah ya umurta kai baka sabawa baka lokoloko a ciki ka tsaya sosai a cikin ibada to irin waɗannan mutanen sai ta nazzalu alaihimul mala'ikatu lokacin da mutuwa za ta zo musu lokacin da mutuwa za ta zo to mala'iku za su zo wajen su saboda shi dan adam a rayuwarsa gaba daya lokacin da zai bi firgita shine lokacin da ya ga abun tsoron da bai taba gani ba shine mala'ika to daga ran da ya ga mala'ika din nan to hankalin sa ya tashi kuma shine lokacin mutuwa to lokacin da mala'iku nan za mala'ikan mutuwan nan zai zo to a wannan lokacin mala'iku za su zo maka idan ka tsaya cikin botan Allah baka yi wasa ba an samu istiqama a wajenka kana bautawa Allah yadda ake so ba sai lokacin da kake da bukata kake bauta ba babu istiqama cikin irin wannan bauta din kana fita jami'in sallah saboda wasu bukatu in suka biya ka daina yi kana taimako saboda wasu bukatu idan suka biya ka daina yi kana wasu addu'o'i saboda wasu bukatu idan suka biya ka daina yi to babu istiqama kenan a ciki to irin wannan bawan shi ba irin sa ake magana ba ana magana da mutumin da kullun yana cikin bautawa Allah tabaraka wataala baya denawa saboda an masa wani abu kowane yanayi ya same shi yana bautan Allah bai fasa ba to irin wannan mutum in mutuwa ta zo masa to mala'iku za su zo mala'ikun nan idan suka zo za su na rarrashin sa ne saboda haka shi mumini idan ransa zai fita ba za a fidda rayin irin gab ɗayan nan a fitar masa da rayin sa ba mala'ikun nan za su zo suna gaya masa Allah ta khafu wala tahzan suna ce masa kar ya ji tsoro kar ya yi bakin ciki wani kar ka damu kar ka ji tsoro kar ka yi bakin ciki suna masa albishir ana nuna masa aljanna aljanna satin daga duniya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana nuna masa aljannar sa da aka tanadar masa da ita tun daga duniya a wannan lokacin wani karka damu zaka rasu amma karka ne karka samu damuwa karka damu karka damu mu muna tare da kai mu ne ayyukan ka na alkhairi ka zaka rasu masa maganganu masu dadi suna fada wa waɗannan mutanen nanu auliyakum fil hayati dunya fil akhirah mu ne masoyanku a rayuwar duniya kuma yanzu a lahira ma muna tare da ku lokacin da kake ayyukan ibada lokacin da kake salloli lokacin da kake taimako lokacin da kake kaza duk muna tare da kai saboda haka kar ka damu walakum fiya ma tashi anfusukum walakum fiya ma tadawu za su na gaya wa irin waɗannan mutanen cewa duk abin da zuciyarku take so za ku same su sannan duk abin da kuke nema na lahira abin da kuke so na aljanna duk abin da kuke so to za ku samu Allah ya riga ta yi muku da shi saboda abin da kuka aikata na ayyukan alkhairi nuzulan min ghafurur rahim wannan masauki ne daga Allah mai gafara mai rahama zai ba ku shi to shi mutumin mumini haka zai kasance wanda ya samu istiqama a cikin ayyukansa bai daina yin ayyukan ibada ba har lokacin da mutuwa ta zo masa to mala'ikun nan za su zo suna rarrashin sa idan suka zo suka rarrashe shi suka masa maganganu masu dadi sai a ga ya dawo hayyacin sa dakan kaman ya fita hayyacin sa sai ya dawo idan ya dawo cikin hayyacin sa sai ya ce ina wani sai fara kiran makusanta a wani ya ji sauki sai ya ce a wannan ciwon nawa idan Allah ya bashi kenan sai ka ji yana faɗa wannan ciwon nawa ba na tashi bane ba zan tashi ba amma idan na rasu ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza cewa ne gashi ka ji sauki ka ji mun ga jikinka ya canja ka samu yadda ake so sai yin wannan maganganu mala'ikun nan bayan sun zo sun masa albishi kenan to daga wannan lokacin rayinsa za ana zare shi dan kadan kadan ne za ana zare rayin da kadan kadan mala'iku suna rarrashin suna cewa kai hakuri to sai ga an dauki lokaci ran bai fita ba ran mumini kenan haka za a tafi a hankali ana bashi hakuri ana zare rayin a hankali har ran ya fita to mala'ikun nan sai su dauke shi sai su tafi da shi shikenan su ne wato abokan zaman sa kenan yana tare da su zai zauna tare da su har zuwa lokacin da za a tashi har kiyama amma wanda ya kasance mutumin banza wanda bai bi Allah ba bai bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama bai tsaya cikin bauta ba to shi mutuwarsa babu dadi walau tara iz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu ba'dhu aydihim akhriju anfusakum alayhi mutum zai zauna azabul huni bima kuntum taquluna la jaril haqqi wa kuntum anayati tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra lokacin da mutumin banza mutuwa ta zo masa shi kuma wanda bai samu istiqama ba wanda bai tsaya cikin bauta ba mala'iku ne za a turo masu ba da tsoro su zo suna ce masa ba mu rayinka ba mu ranka su firgita shi su tsorata shi suna masa albishir suna ga masa cewa to mummunan azaba tana nan tana jiranka an tanadar maka da mummunan azaba zaka ga azaba ta walakanci saboda girman kan da kai tayi a rayuwar duniya saboda ƙaryayyayin da kai tayi a rayuwar duniya saboda kin botan Allah da kai tayi a rayuwar duniya sai a gaba shi da aiki sai cije-cije sai damfe-damfe sai menene sai an danne shi da kyar karshe in bai wasa ba sai an kulle daki ba a ciki saboda ya rinka doke-doke saboda abin da yake gani da waɗannan wato munanan mala'ikun da za a turo masa wanda za su firgita shi su tsore ta shi da kin rayin sannan zai fita a cikin wahala ya gama shan wahala tun daga wannan lokacin to shi kuma wannan shi ma haka zai zama daga duniyar kafin ma ran ya fita an fara azabtar da shi ya ga yanayin abin da zai samu a can saboda haka dan adam gaba ɗaya duk wanda zai mutu zai bar duniya za a nuna masa gidansa kafin ma ya tashi rayin sai fitan nan in alheri ne zai gani sai ga wata gawar ka gama yana murmushi ma mutum bayan ransa ya fita haka zaka gani wani kuma kaga yanayin duba yadda yake to saboda haka tun daga duniyar wani kan ma zaka ga ya samu wannan tun kafin ran kwanan da ko ya mafarkin abu ko dai ya ga wani yanayi haka a nuna masa dai to ga inda zaka koma to yin mutumin kirki ne wanda ya samu istiqamar nan shine wanda mala'iku za su zo suna rarrashinsa suna gaya masa cewar gashi abin da aka samu zura masa to wannan kuma yana samuwa ne idan mutum ya tsaya cikin botan Allah tabaraka ta'ala ba yana yin abun yana wasa da shi ba alqur'ani ya ce mana innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wanda suka ce Allah shine ubangijinsu sannan suka daidaita suka samu istiqama a cikin botawa Allah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun su babu tsoro a gare su babu bakin ciki a gare su ulaika sabul jannati wadannan sune yan aljanna khalidina fiha za su zama a cikin aljanna jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne na abin da suka aikata a rayuwar duniya ba wai aikin bane zai dawo mar da su a aljanna ba a'a saniyar da suka yi cewa ba za su daina yin bautan nan ba har ranar da mutuwa za su zake musu to wannan shi zai jawo su samu dawama a cikin gidan aljanna saboda haka wannan babin da muka shiga duka zai mana magana ne akan tsayuwa akan bautar Allah ba kana yi kana wasa ba a'a idan kana yi to kana yi ne baka da niyyar fasawa baka da niyyar dainawa babu wani yanayi da Allah zai saka ka a ciki ka daina bauta masa a'a yadda kake bautan nan haka za ka yi ta yi har mutuwa ta zo ta same ka to idan ka tafi a haka har mutuwa ta zo to nan ne mala'ikun nan za su zo suna maka albishir da gidan aljanna Allah ya sa da mu albarkacin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين